Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 27 ga watan Agusta shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Diniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakub Mukiri ne tare da Hafsat Maina Muhammad. Za muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Bayan labarai za ku ji sharhi da Farfesa Adam Abubakar Yamana akan karrama tsohon dan majalisar dattawan Amurka Senator John McCain wanda ya rasu a ranar Asabar. Kana kuma akan wannan batu ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayi. Ko me yasa a kasashenmu na Afirka ba a cika karrama mutane da suka sadaukar da rayuwarsu wurin bautar da kasashensu ba? Lambarmu su ne 202-205-5655. Sai a ƙara alamar tarawa kana a jero lambobin. Bayan haka za ku ji rahoto akan taron da al'umman yankin Najeriya da Kamaru wanda Burtaniya ta mulke su da aka fi sani da 'yan amana suka yi. Muna kuma da ɗauke da labaran wasanni, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka da kasar Mexico ta yi yarjejeniyar ciniki wanda ya bar kasar Canada a matsayin saniyar ware a kokarin sauyawa da kuma maye gurbin yarjejeniyar cinikayya ba tare da shinge ba na Amurka ta Arewa da ake kira NAFTA a takaice. Da yake magana daga fadar White House, Trump ya ce za a dinga kiran sabuwar yarjejeniyar da sunan yarjejeniyar cinikayyar Amurka da Mexico.
This is something that's very special for our manufacturers and for our farmers from both countries, for all of the people that work for jobs. It's also
ya ce wannan wani abu ne na musamman ga masu kere-kerenmu da manomanmu daga kasashen biyu, ga kuma dukkan mutanen da ke aiki. Babbar cinikayya ce kuma zai samar da kuɗi mai ma'ana, kuma muna farin ciki da wannan lamari sosai. Canada na ɗaya daga cikin yarjejeniyar ta NAFTA, amma kuma ba ta cikin sabon yarjejeniyar da aka kulla. Trump ya ce Amurka za ta fara tattaunawar yarjejeniyar tsakaninta da ƙasar Canada nan ba da daɗewa ba. Yayin da mutane ke ta aika sakonnin gaisuwa da tunawa da marigayi John McCain a Amurka, ana ci gaba da tunawa da shi a kasashen waje, ciki har da kasar da ta tsare shi a matsayin fursunan yaƙi har na tsawon shekaru 5. An harbi jirgin yaƙin da McCain ke tukawa a shekarar 1967 a Vietnam, amma an fi sanin sa a kasar da rawar da ya taka ta ɗinke baraka da daidaita dangantaka da Amurka a 'yan shekarun nan. Mutanen na ta aje furanni a kusa da wurin da aka gina domin tunawa da inda aka harbo jirgin da yake tukawa. An kuma buɗe littafi a ofishin jakadancin Amurka da ke Hanoi domin jama'a su rubuta sakonnin taziyarsu. A ƙasar Ukraine, shugaba Petro Poroshenko ya ba da labari kan wani abin da ya faru a lokacin da shi da McCain suka ziyarci sojojin ruwan Ukraine waɗanda aka kai wa hari. Poroshenko ya ce lokacin McCain bai ji daɗi ba da aka shawarce shi kada ya je wurin. Jiya Lahadi, a lokacin da ya kai ziyara Lithuania, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya yabi McCain a matsayin abokin Israila. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuka da dama yayin da suka kai farmaki kan musulmin Rohingya shekarar da ta gabata. Da niyyar kisa ƙari dangi, ta kuma yi kira da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kuma tuhumi manyan jami'an sojojin ƙasar Myanmar. A wani rahoto da aka fitar yau Litinin daga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Geneva, kwamitin bincike ya ce ya kamata a tuhumi takalmin General Min Aung Hlaing, wanda shine shugaban sojojin Myanmar da wasu manyan jami'an soji masu mukamin General Su biyar da laifin kisan kare dangi da laifin kuntatawa bil'adama da kuma laifuffukan yaki. Tawagar ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya tura batun kotun hukunta wato manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ko kuma su kirkiro da kwamitin binciken wucin gadi ko kotun wucin gadi ta musamman domin gudanar da binciken kan lamarin. Tawagar binciken da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ta goyi baya ta ba da rahoton ne bayan tambayoyin da suka yi wa ɗaruruwan mutane daga cikin 'yan gudun hijira Rohingya su 700,000 da aka tilastawa barin gidajensu a yankin arewacin jihar Rakhine zuwa Bangladesh. Shaidun sun bayyana irin yadda aka gasa musu ukuba da ya hada da yi wa mata fyaɗe da ƙona ƙauyukansu ƙurmus da kisan gilla. Daga ƙarshe dai rahoton ya nuna cewa abin da sojojin suka aikata ya wuce ainihin barazanar tsaro.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ba ku dama ku kira ku ba da ra'ayinku akan ko me yasa a kasashen mu na Afirka ba a cika karrama mutane da suka sadakar da rayuwansu ga kasashen su wurin bautar da kasashen nasu ba. Bari mu faro da wannan rahoto akan wani taro da 'yan yankin Najeriya da Kamaru da Majalisar Dinkin Duniya ta baiwa Burtaniya ta mulke su, wanda aka fi sanin su da 'yan amana suka yi a Yola. Gadan Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoto.
Su da waɗannan al'ummomin 'yan asalin yankin Najeriya da Kamaru da ƙasar Burtaniya ta mulka da aka fi sanin da 'yan amana sun soma tarukan bita da kuma faɗakar da juna a Najeriya, biyo bayan taron da suka gudanar a Bamenda na ƙasar Kamaru domin tunawa Najeriya da ƙasar Kamaru irin yarjejeniyar da aka kula da Majalisar Dinkin Duniya a shekarun baya. A Najeriya dai kusan ƙananan hukumomi 16 ne na jihohi birke cikin wannan batu. Waɗannan yankuna sun kohara da yankin ƙananan hukumomin Mubi ta Arewa da Mubi ta Kudu, sai ƙaramar hukumar Tongo da Ganye da kuma ƙananan hukumomin Gashaka Kurmi da Masardauna na jihar Taraba.
Mu yi wannan abu mu sensitize mutanenmu, da'in muna tsoro ne yanzu dukkanmu mutane da United Nations. Kada wani ya fita ya ce wai an ba mu kasa, ƙarya ne. An ba United Nations haƙƙin da da ya ba British.
To wai ko me yasa suke wannan fafutukar a yanzu? Ga dai ta bakin wani da ya halarci taron.
Sunana Alhaji Salihu Buba Wofkenso ne. Makasudin taron da muka yi a nan saboda kasar wanda muke nema, that is UNO State of Cameroon ne, wanda dama ainihi ba mu cikin Nigeria ba mu cikin Kamaru ba. Fahimtar da muka yi a wannan taron da ake gudanarwa gaskiya ɗaya ne. In kayanka ne ko ya ɓata dole ka neme ta. Muna nema kuma Allah ya taimaka, United Nations sun ba mu goyon baya saboda akwai resolution 1608 wanda aka zartas amma har yanzu ba a yi implementing ba. An ba wa British ya rayar da mu a ba mu yanci, ba a ba mu yanci ba, amma insha Allah yanzu hanya ta budo.
Ita ma dai Mrs. Tiyasa Agustin na ko cikin matan da suka halarci wannan gangami daga yankin Ganye ta ce ko za su ci gaba har sai ko haka su ta cimma ruwa.
Na zo ne don maganan ƙasarmu wanda mun san tuntunin tana nan, sai dai kawai don lokacin ba mu samu yancin kai ba. To tun ya dade mu muna kokari yadda muna wahala da abin da ya kamata, yadda mun shiga da ada kasadin nan wanda ba namu ba, irin wahalolin da muke ciki. To tunda abin kamar ba su son mu zama a kasan, to shi ya sa muna neman namu.
To sai dai ku a sakonsa ga mahalarta wannan taro, shugaban wannan fafutuka Professor Martin Chuate, wanda har ila yau ke wa Majalisar Dinkin Duniya aiki a matsayin jami'in tuntuɓa ta fannin diplomasiya, cewa ya yi. Dole a ci gaba da faɗakar da al'umma a yanzu. Tunda batun yau ba kotun duniya ta ba da hukunci kan wannan lamari, kuma duk kasashen da abin ya shafa sun sani, domin ko yana ma cikin taswirar duniya wasu 'yan abubuwa kaɗan wato technicality ne suka rage, kuma da sannu hakanmu za ta cimma ruwa. A cewar Professor Martin, wanda kuma kawo yanzu lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da koshin wannan fafutuka za ta cimma ruwa ko kuma a Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.
to madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu haka an sassauto da tutocin kasar Amurka a sassa da dama a kasar da kuma muhimman ma'aikatan gwamnati ciki har da fadar shugaban kasa ta White House don karrama tsohon dan majalisar dattawan Amurka Senator John McCain wanda ya rasu a ranar Asabar. Haka kuma an shirya dukkan tsofaffin shugabannin Amurka masu rai in ba wanda shugaba mai ci yanzu Donald Trump wanda za su halarci taron jana'izarsa don yabawa da kuma sadaukarwa da shi marigayin yayi a lokacin rayuwarsa. Farfesa Adam Musa malami ne a Jami'an Bronx Community College ya bayyana mana wani ne John McCain.
Senator McCain ababa da yawa mun ya mu koyi daga gare shi. Senator McCain gwarzo ne, ya je yaki ya samu hatsari, duk da haka ya yi abin da ya kamata, sa'annan ya zo gida. Senator McCain da kanshi ai cikin Senate, wato mutum ne da sababbin senators suka zo duka shi ke leading, shi ke shugabantar su. Ya nuna musu ga yanda za ku yi, ya kamata leaders mu na Afirka su yi kwaikwayo da shi. Baya da waini nan nike ko nan nike ga fati na a'a, shi kasa ya ci gaba abin da ya dame shi. Shi yasa in leaders mu Afirka in su yi wannan kwaikwayo, ka tsaya kai daka, ka faɗi gaskiya, saboda gari ya ci gaba, abin da za mu yi mu kwaikwayo mu koye gare shi kenan. Mutum ne gwarzo, ya yi kokari.
To banda zancen McCain a kasashe mu baka cika ganin wato idan mutum yayi ma kasa hidima ko yayi ma kasa kokari ana bashi girmama wanda ya kamata musamman a lokacin da ya bar duniya, wannan kuma me kasashe mu za su iya yi akan haka?
Wato gaskiya in ana yi ukila ba yin yanda ya kamata, yana da kyau a ringa yin shi ba su ɗaya ba a sa cikin tarihi, su a ringa karantawa, ana tunatar da yara wannan shi yawan. Kaga wannan kawai ma abu ne na daraja ga waɗannan leaders. Yana da kyau mu sa wannan cikin namu program, yawanci dai muna tunawa da su amma within a short period of time, cikin karamin lokaci. Ya kamata mu ba su lokaci da dama yanda ya kamata.
Dalla wato Farfesa Adam Musa ko kuma wato Abdulrahman Adam kenan wadda yake karantarwa a Jami'an Bronx Community College. Wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 43 na rana a nan Washington. Lokaci ya kai da za mu ba ku daman ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko me yasa a kasashenmu na Afirka ba a cika karrama mutane da suke sadaukar da kawunansu wurin bautar da kasashensu ba, amma kafin nan sai a ci a shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To muna da kira daga jihar Filato. Waye a Filato?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Yishehu Danbane daga jihar Plateau, Shandam local government.
To malam Yishehu, muna sauraron ka.
dalilin da yasa yawancin wanda suka yi aiki ma kasa talakawa ne suka fi son su, su manyan 'yan siyasa su fi son a saka musu mara ne su yi sata su yi haɗar rikicin abin nan. To amma talaka ne fi sanin wanda ya bauta wa kasa, shi kuma talaka ba shi da abin da zai iya hidima don ya kyautatawa wanda ya yi bauta wa kasansa. Ni a na fahimtar kenan.
To mun gode ƙwarai da gaske Malam Yusuf, bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne a Nasara?
To alhamdulillah, salamu alaikum baba makeri. Wanda yake daga jihar Nasarawa, Garba Sale likitan radio ne.
To Garba,
ababun domin jihar Nasarawa.
Bismillah Garba, duniya na saurin ka.
To alhamdulillah baba makeri, ai kamar fashin bakin da kuka yi ne, mafi yawa mu shugabannin mu na Afirka su hidiman da suka yi a yanzu hidima ne suka yi wa kansu kawai, ba wai suna yin hidima ne don al'umman kasansu ko don kasansu ba. Kaga kenan ya zama abin koyi gare mu, tun da demokradiyyar da muke irin na kasashe waɗanda suka ci gaba ne. To ci gabanmu shi ne a gani a duk wanda ya aiki, kowane irin aikin da ya kasance ya yi wa al'ummarsa ko ƙasarsa, to wajibi ne a karrama shi. Kuma a wannan zan samu dama baba makerin
kiyaye. To a gurguje saboda jama'a na ba.
Zama masu gina kasansu da al'ummar kasansu. Na gode baba makerin.
To mun gode ƙwarai da gaske, bari mu je jihar Nijawaye a Nija.
Ibrahim ne wanke hula garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, bismillah.
To a gaskiya shugabannin mu fa tsakani da Allah da sakishin ainihin talakawan Najeriya gaba daya da ainihin Najeriya. Dan saboda abin da yasa da Allah ya hukunci suna da kishi, ba duk kowa yake son sai tare kuɗi ba. Su buƙatun su su kiyaye da ainihin abin da ƙasa take buƙata su yi ai mata, to shi ya kamata su kiyaye akan shi. Amma kuma sai ya kasance ba wannan ke gabansu ba, da Allah ya hukunci sun kau da wannan kawai gurin sun cinar Najeriya. To ba wata ƙasa ta duniya da za ta yi mu daga dara da wani abu na ci gaba a Najeriya nan. Yara a ina kenan.
To mun gode ƙwarai da gaske, bari mu koma jihar Filato. Wane ne mutum na biyu a Filato? Assalamu
alaikum.
Alaikum salam.
Yawa mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Filato.
To Malam Bala, bismillah.
Yawa, to a tan gaskiya wannan maudu'i Allah ya saka da alkhairi, kuma an so sa mana inda yake mana kaikayi. Watan maganan gaskiya, ya kamata hukumomi da sauran shugabanni su sani cewa akwai sojoji, akwai 'yan sanda, akwai jami'an tsaro da yawa wanda suka tsaya suka jajirce ma kasashenmu nan, wanda har ya zamance cewa mutum ya kai gargaran da in ya riga aka ce ya bar duniya ko yana a raye ma, sai a dinga walakanta su, ba a daukar su da mahimmanci. Kuma su suka tsaya ma kasan, suka yi yaƙe-yaƙe akan kasar ta tsaya da tsaya da kafanta, sai kuma aka bar su. To muna kira da hukuma su dinga duba duk iri-irin waɗannan abubuwan, suna tallafa mu waɗanda ya kamata a ce an tallafa musu. Shine sako na Bala Komanda daga Najeriya.
Bari mu je jihar Kaduna.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah.
Sunana Abubakar, da aka fi sani da Malam Anan cikin kare karamar hukumar Kubau cikin jihar Kaduna.
To Malam Abubakar, bismillah.
Yawwa, hakika wannan batu idan muka dube shi yawanci ya fi faruwa ne daman a nan nahiyar mu na Afirka, saboda ainihin su shugabannin nan in muka duba da kyau za ka ga su dinnan kamar yadda mabugawa suka abin nan sunan mu muka fi son su. Ba manya ba,
saboda
haka yawanci aka ake samun irin ire-iren haka. Ya kamata mu Afirka a ce mun ba da goyon ba mu sosai a ɗari bisa ɗari a kan irin wannan abin, musamman a ga ana ainihin karama irin wannan mutane. Allah ya
sa. Mun gode, bari mu je jihar Adamawa. Waye a Adamawa?
Abdulhamid ne daga Adamawa.
To bismillah Malam Abdul.
Abin da ya sa ba da abin nan a nan a ƙasar mu Afirka, saboda ba gaskiya ne, ba riƙon amana kuma.
Na'am. To mun gode Abdulhamid daga Adamawa da wannan yawa da wannan takaitaccen bayani da ka mana, kuma mai gamsarwa. Mun gode ƙwarai da gaske, bari mu ɗauki wani daga jihar Sokoto. Waye a Sokoto?
Assalamu alaikum baba ku makari.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Kana magana da Aminu mai albasa da ke garin Abdulsalam a karamin komai ke godan ga Sokoto Nigeria.
To Malam Aminu, bismillah.
amma ina kiran ku anan gwagwarmaya ne Abuja.
To bismillah. Duniya na saurarin ka, bismillah.
To a gaskiya wannan abu yana faruwa ne saboda irin rashin biyayya da ba a manyan mu. Saboda za ka ga tsakanin uban gida da yaro suna samun sabani. To shi yasa ba ka gani wannan cewa bare in karama wannan mai gida ne ya mai abin zan ji dadin shi bare in karama shi ko bayan rantsana.
To mun gode kwarai da gaske kuma da wannan ne da kiran shi Aminu mai albasa muka kawo karshen kiran mu. Mun gode da waɗanda suka kira mu duka. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadonmu da ku a shirin labaran wasanni na yau wanda na musamman ne domin ina yin shi ne kai tsaye daga ɗakin mu na watsun labarai da ke nan Washington da yana da wako na musamman da ya zo takanas daga can Najeriya wato Alhaji Ahmed Shu'aibu Gara wanda ba bakon suna bane a harkar wasannin Najeriya musamman ta kwallon kafa. Babu lokacin ma da zan tambaye ka abin da ya kawo ka America wasanni za mu yi magana kai tsaye. Mu fara da wannan cece kuce da ke gudana a Najeriya game da shugabancin hukumar kwallon kafa ta Najeriya. Na sani zuwa makon jiya a mai da Amaji Pinnick akan kujerarsa bayan da aka sake cire Chris Giwa wanda kotuna suka ce a kawo shi amma da FIFA ta zarewa Najeriya ido sai aka mai da shi. Yanzu me yake ciki?
To alhamdulillah banya na yi murna da ka bani dama in shigo wannan babban dandali kuma zango na muryar Amurka. Albarka kuma na muku godiya bisa ga abubuwan da kuke mana da kuma faɗakar da mutanen mu a gida kuma duniya gaba ɗaya game da abubuwan da suke faruwa. Na farko da shi ne wato abin da yake faruwa game da shugabancin ƙasa na shugabancin hukumar kwallon kafa na Najeriya abu ne wanda tun farko da an bi a sannu ko kuma an yi abin da ya kamata da ba kai ga haka ba. Farko kenan. Na biyu kuma rigingimu na shugabanci
ya kai wanda ba daidai ba wanda ya kawo Najeriya inda take cikin wannan rigimar.
Eto na farko kaga shi hukumar kwallo na Najeriya wato gwamnati ce ta kafa shi wanda kuma ba haka ya kamata ba. Ya kamata a barta a zaman kungiya ce mai zaman kanta kamar Rotary ko kuma kamar Red Cross wanda ƴan jama'a ne suka zo masu sha'awa suka yi wannan amma sai aka zo aka yi doka a Najeriya aka ce mata gwamnati ne ta kafa ta kamar dai sauran masana'antu.
Yanzu a ganin ka tsakanin Amaju Pinnick da Chris Giwa wa ya kamata a ce shine shugaban hukumar kwallon kafan Najeriya ya an bi tsari kamar da kake so.
A doka na Najeriya Chris Giwa
ne
a kuma tsari na hukumar kwallon kafa na duniya Amaju Pinnick.
To me bambancin tsare-tsaren guda biyu kenan?
Wato na farko shine kasar da ta yarda cewan ta amince ta shiga harkan kwallo na duniya wato na FIFA da kuma CAF wanda take Afrika dole ne kai da dokokin su. In kuma kai da dokokin su sai kai abu daya ko ka aje dokokin kasar ka ko kuma ka dauki nasu ka hada da dokokin kasar ka idan kai abin da ya kamata. Sai aka zo aka samu akasari dokokin kasar ta mu wanda muka yi muka je muka kafa kungiyar kwallon kafa da ta dokar kasar mu wato bamu barta akan waɗanda suke sha'awa suka zo suka yi ta kamar da na faɗa yanzu nan kamar Rotary ko abun nan ba. Now sai muka yi ta bisa ga yadda ake yin ta a duniya. Mun ce mun kafa kungiyar kwallon kafa na Najeriya mun kuma yadda dokokin da FIFA ta yi sannan kuma muna shiga harkokinta shekaru da yawa tun 1945 da aka muka shiga duk abubuwan da FIFA suke yi muna yi. So wannan ya nuna cewa kenan dole ne mu yadda mu bi dokokinta.
Alhaji Ahmed Shu'aibu Gara kenan da ya bakunce mu a nan Washington DC a ɗakin mu na watsa shirye-shirye da ke sashi a wasan murya Amurka. Kuma muna da sauran abubuwa da yawa da muka tattauna da shi da za mu dinga kawo muku a kwanaki masu zuwa. Yanzu kam nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin yau sai wata Litinin Allah ya kai mu. Mun ba ku lafiya.
To yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan shirin fina-finai ɗan ƙasar Ukraine, Oleh Sentsov, wanda ke zaman kurkuku shekaru 20 a wani gidan kaso da ke Rasha, ya kaura cewa abinci na kwanaki fiye da 100 daga ran sojan ƙasar Rasha ne suka kama shi a Crimea a shekarar 2014. Aka mallaka mashi takardar zama ɗan ƙasar Rasha, kana aka tuhume shi da shirye-shiryen kariya na cewa ya so ya gudanar da ayyukan ta'addanci. An yi masa wannan tuhumar ne sakamakon nuna ƙin amincewarsa da kuma yin adawa da harin da ƙasar Rasha ta kaiwa Crimea. Gwamnatin ƙasar Amurka ta nuna damuwa matuƙa akan taɓarɓarewar lahiyar Mr. Sentsov. A ranar 21 ga watan Agusta ne Mr. Sentsov ya cika kwanaki 100 ba tare da cin abinci ba. Kakakin sakatar harkokin wajen ƙasar Amurka, Heather Nauert, ta ce mun jaddada kiranmu zuwa ga gwamnatin ƙasar Rasha da su sake shi da duk 'yan ƙasar Ukraine da ke ɗaure da duk sauran waɗanda aka kama ba tare da adalci ba da ke a Rasha ko kuma wani yanki na Crimea. Malama Nauert ta ce mun yi tsayin daka don ganin cewa wani wanda bai ɗauke da kowane laifi a yanzu haka na shirin mutuwa a cikin kurkukun Rasha. Muna buƙatar jami'an ƙasar Rasha su saki Mr. Sentsov domin kaucewa wannan bala'i wanda zai iya kawo ƙalubale wajen zargin ɗaukar wannan laifi. Oleh Sentsov ya nuna ƙwazo da yin imani akan aƙidarsa a wata wasiƙa da ya rubuto daga gidan kurkuku a shekarar 2017. Sentsov ya rubuta cewa ya amince da cigaba da zama alayan masu zanga-zanga shekarar 2014 domin inganta da mulkin demokradiyya a Ukraine. Zuwa na ƙarshe da nayi a garin Maidan, mutane har sun fara mutuwa. Mahaifiyata ta ce me yasa nake cigaba da tafiya can, kana da ɗiya biyu? Sai na ce mata ɗiyana su ne dalilin da na je can, ban so mu yi rayuwa a cikin ƙasar da ke wahalar da mutane kamar bayu ba. A ranar 14 ga watan Mayu ya fara kaurcewa cin abinci saboda kamun da aka yi wa wasu 'yan ƙasar Ukraine 'yan siyasa su 60 a cikin wani kurkuku da ke Rasha, yana kira da a sake su. Mun ji kiransa, in ji cewar Mr. Nauert, lokaci ya yi da ya kamata a saki waɗannan 'yan ƙasa har ma Sentsov su koma gida. Sharhin Murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa editorial VOA Washington DC 2-2-3 USA. Za ku iya sauraron dukkanin waɗanda suka gabata a kan shafukanmu na gizo www.voanews.com/editorial.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka da kasar Mexico ta yi yarjejeniyar ciniki wanda ya bar kasar Canada a matsayin saniyar ware a kokarin sauyawa da kuma maye gurbin yarjejeniyar cinikayya ba tare da shinge ba na Amurka ta Arewa da ake kira NAFTA a takaice. Yayin da mutane ke ta aika sakonnin gaisuwa da tunawa da marigayi John McCain a Amurka, ana ci gaba da tunawa da shi a kasashen waje, ciki har da kasar da ta tsare shi a matsayin fursunan yaƙi har na tsawon shekaru 5. Wata tawagar binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuka da dama yayin da suka kai farmaki kan musulman Rohingya shekarar da ta gabata. Da niyyar kisan ƙare dangi, ta kuma yi kira da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kuma tuhumi manyan jami'an sojojin ƙasar Myanmar. Hukumomi a Jacksonville a jihar Florida da ke nan Amurka sun ce wani mutum ɗauke da bindiga ya kashe mutane 2 kuma ya raunata wasu mutane 9 daga bisani kuma ya kashe kansa a wani wurin da aka shirya wasan bidiyo jiya Lahadi. Harin ya auku ne cikin wani gidan cin abinci a Jacksonville Landing, wani fitaccen wurin shakatawa da ke da shaguna da wuraren cin abinci a cikin garin birnin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gabaki ɗaya. Sai kuma da safe za a ji wasu abokan aikinmu ba wadda za su kawo muku sauran shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu a madadin Hausa Maina Muhammad da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyarmu na wannan dare Mr. Suleiman Tarwale. Baba ya kuma kire ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya. Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.